بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكحة دواء أولا يمتي ترانا لهدي يومنا ديار قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wanda ya daidai da 21 ne ko da 2 na'am 22 ga watan 2 shekara ta 2026 cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da kaddarawansa ya sake hada mu a wannan masallaci mai albarka masallacin Mus'ab bin Umair wanda ke layin Alhaji Umar Giwa a nan cikin garin Danbushiya da ke Kaduna New Millennium City domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma wannan shine darasinmu na hudu amma yau biyar ne ga watan Ramadan mun karkare aya ta 135 a cikin suratul Baqara insha Allahu ta'ala yau za mu tashi aya ta 200 na ce dazu ai ta hakuri da ni 136 za mu tashi insha Allah 236 wato ban so a gama surar ne jama'a me Allah yake
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la junaha alaykum in qallaqtum النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
وانا آية تقريب يودا 36 ita ce ayan da ke hukunta hukunci na 29 a jeren giyar hukunce-hukuncen da muka ambaci cewa Allah ta'ala zai asalin wato bayanin su a cikin wannan sura wannan karo kuma hukunci ne ya zo Allah ta'ala zai magana a kan wato a yi kyauta ko a daɗaɗa ran matan da aka sake ta asalin wato gabanin a am yanke mata sadakin aure kuma ba a kwanta a ma'ana an tare da ita ba menene hukuncin wannan mata shine Allah ta'ala ya ce la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida babu laifi ai ma'anar laifi anan shine babu sadaki a kanku idan kun saki mata matukar ba ku riga kun saju da su ba ko kuma kun yanka musu sadaki sananne ba babu sadaki da za ku ba su matukar bai zanto kun ambaci nawa ne sadakin ba kuma ba ku tara da su ba sai kuka sake su Allah ta'ala ya ce amma maimakon haka wa mati'uhunna 'ala al-musi qadaruhu wa 'ala al-muqtir qadaruhu mata'an bil ma'ruf sai ku yi musu kyauta ma'ana kyauta ta kwantar da hankali mai yalwa wanda yake mawadaci a cikin ku mai dukiya daidai karfinsa hakanan wanda yake talaka shi ma yayi gurgurdan abinda Allah ya bashi na karfinsa mai yalwa yalwata wanda yake talaka yayi daidai gurgurdan karfinsa haqqan alal muhsinin wannan wata kyauta ce da za a bayar ta hanyar da aka saba wato haƙƙi ne akan masu asalin kyautatawa wanda kuma kowane musulmi yana fatan ya kasance cikin wannan kyautatawa din wannan shine fassaran abinda tarjaman ayan ya kunsa malamai suke cewa wannan aya ta sauka ne tana magana akan matan da aka sake ta gabanin a tare da ita sannan kuma ya zanto cewa an sake ta gabanin a bata albashi a bata sadakinta kun san sadaki ana iya faɗin shi kafin a ɗaura aure sai bayan ɗaura auren a bayan ana iya faɗi shine zaka jin an zo ɗaura aure ka ji limi ya ce lakadan ba mene ba ba ajalan ba to ana iya ba da shi kafin ɗaura aure ana kuma iya ba da shi bayan an ɗaura aure ba zai hana ɗaura auren ba kai ana yin sadaki ma bashi a ɗaura aure a ce a biyo bashin sadakin daga baya za a bayar sannan ana yin sadaki karo na hudu ya zamto amma daura auren ba faɗi nawa ne sadakin ba idan an gama an tare daga baya za a yarjejeniya sannan sai ya zamto cewa daga baya an faɗi sadakin sai a bada shi ina fata mun fahimci wannan amma wannan na hudun a Najeriyance sai na kaman ganganci ne shi kam a dai yanayin mu na halin ƴan Najeriya wanda suke naga malalla ta dariya ko dai ba haka muke bane ina ga haka muke dan Najeriya da ke ce maka walbani walbaka walhanani walqimini ai malan ko aure ka ba wani kaga yana daukin yarinya in kuna da alƙawari kace to ya baka tun a satin farko dan wa billahi allazi daga ran da ta fara ce mishi munafiki to shi ma ba lalle kuma ya cika maka nashi alƙawarin ba to amma dai a shari'ar musulunci duka wannan ya halasta wato shari'a tana da ban sha'awa da ban kai dalilin da yasa aka bada waɗannan zabubbuka masu yawa shine duk abin da aka ce yau da gobe za a yi ta yin shi to yana da wahala sai ake sauƙaƙe yanayin sa dan al'umma su samu sauki wani kuma yana ga ba komai bane a wurin shi a wurin wani kuma tashin hankalin ne kuma yin wannan saddin ne lil zari'a bi ma'ana sauƙaƙawan ai zai kawo saukin zinace zinace ka je ka tambayi kabilun da suka matsa akan tsananta al'adun aure sai kaga zinace yawa a cikin su ka tambayi al'umman da suka tsananta al'amarin aure sai kaga su ma akwai fasikai da yawa a cikin su to wannan yana daga cikin hikimar shari'ar musulunci wasu malamai suka ce wannan aya ta sauka ne dana magana dangane da wani mutumin Madina al-Ansar wanda ya auri wata mata a cikin bani Hanifa amma kuma bai fada mata nawa ne sadakin ta ba shi yasa ne muku shimfiɗa da matakan sadakin saboda duk wanda muka zo hukuncin za ku gane a wani aji ya faɗo bai fada mata nawa ne sadakin ba gabanin kuma ya tare da ita sai ya sake ta kuma bai riga ya fada mata sadakin ba shikenan da wannan yaje kunnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labari sai Allah sallallahu alaihi wasallam ka kira shi yace da shi matiha walau bil qalansi watika ka sake ta idan kuma ba ku yi maganar sadaki ba yace haka ne Allah sallallahu yace to ka gudu baka tsira ba duk da haka je ka jiyar da ita dadi je kai mata kyauta koda ko da hulanka ne ustazu koda da tabani ka ji hadisin ka ne shine ma'anar walau bil qalansi watika ko mun talaucin ka kenan ko hulan kanka ne cire ka ba ta kyauta hikiman yin hakan za mu ji shi a gaba Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare da a gare shi ya magana dangane da wannan aya yace aya ce da take magana akan mutumin da yayi aure bai ambaci sadaki ba sai ya saki mace gabanin ya kwanciyar aure da ita shine sai Allah ta'ala yake cewa to ai ma wannan matan kyauta wanda yake cikin kunci ba a yafe masa ba shi ma yayi gurgurdan kuncinsa idan wani miliyan ɗaya ba kuɗi bane a wurinsa wani dubu goma ma ba ƙaramin abu bane a wurin shi saboda haka wanda bai da shi dai yayi abin da ya san tabbas ya yi ƙoƙari a irin matsayin da Allah ya aje shi sannan wanda yake da yalwa to shi ma ya yalwata akwai wani bawan Allah da sani a garin nan yana da kuɗi sosai da ya rabu da iyalinsa yace to ga gida ta Abuja ki zaɓi ɗaya cikin waɗanda ake da su sannan ga motoci nan inda wanda ta yi miki ki zaɓa in ba wanda ta yi miki ki faɗi wanda kike so sai a siyan miki to kaga wannan alal aqalla dai ya dan kyauta ko duk da dai rai ba haka ya so din ba ta zauna gidan la'alla shine abin da yafi to amma dai kaga aqalla an kamanta to wannan Allah ta'ala ya faɗi wannan yace kowa yayi gurgurdan karfinsa saboda a kore takura a cikin addini kuma sannan cewa da Allah ya la junaha babu laifi akan ku ma'anan babu laifi shine an halasta muku idan kun auri mace ba ku faɗi sadakin ba ballantana ku kai da bata kuma ba ku kwanta da ita ba to la junaha bi ma'ana za ku iya sakinta sawa'un tana cikin al'ada ko tana cikin tsarki kun san a shari'ar musulunci abin da ya dace da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine a saki mace in an san za a saki mace to a bari ta jini in ta tsarki kafin a kwanta da ita sai a sake ta wanda take sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikakkiyar sunna duk da cewa an kun duba risalatul fitba'i tabi'iyyati lin nisa'i na babban malami Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen ya tattauna irin wannan sakin mutun ya saki mace tana cikin jinin al'ada to yanzu sakin yayi ko bai yi ba hukunci shine saki yayi amma shi yayi ma Allah laifi ba yi abinda Allah yake daidai ba ina fata mun fahimci wannan magabata kuma suna ba irin wannan kuskuren muhimmanci da daukansa abu wanda yake ba na sako-sako ba. Abdullah ibn Umar, Umar ibn al-Khattab yana da ta Abdullah ibn Umar ya saki iyalinsa tana cikin jini. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa fada ya ce ba haka abun yake ba. Wannan dalilin yasa lokacin da aka soki Sayyidina Umar ibn al-Khattab yana cikin jini, ransa zai fita, ake maganan wa zai shugabanci al'umma a bayansa. Yace ga tunan ina ma da a ce Abla ibn Rawaha ne ko kowa ne ne faɗa cikin sabai, yake cewa ina Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Yace ina ma Amir Abu Ubaida yana nan, yace wallahi da shi zai sa khalifa baya na bi ubuda, dan naji Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine amintaccen wannan al'umma. Yace faɗi mutane shida, yace su haɗu su shidan nan su shawara akan wa ya kamata ya jagoranci al'amarin musulmi. Kaji mutanen kirki malam. Yace idan sun duba sun ga a cikin shidan nan ba wanda ya cancanta sai ɗaya daga cikin su, to shi dai ya aminta da su, kuma yana da dalilin da zai faɗa ma Allah ran alkiyama idan aka sa mutum ɗaya daga cikin su. Shine sai wanda daga cikin su yace ga ɗanka Abdullahi me zai hana? Nan take Sayyidina Umar yace a'a, kar wanda ya kuskure sa Abdullahi cikin wanda za su yi mulki. Yace yaron da bai iya rike mace ba bai san yanda ake saki ba, shine zai rike al'umma annabi? To kun ji muhalli shahid. Yace wanda ya saki mace tana jinin haila shine zai rike tawaga battalion, yace ba dadi ba. Sai faɗo ta magana mai ban tausayi, yake cewa ku kyale kar wanda ya karba a cikin family na. Yace idan alkhairi na ɗibo, Allah ya sa ni da su duk alkhairi ya kai mu aljanna. Yace idan kuma fitina na ɗiban ma kaina, Allah ya sa ni kadai za ta shafa ban da su. Ka ji shugaba na gari malam. To haka Sayyidina Umar ibn al-Khattab ya faɗa. Abdullah ibn Abbas yace wannan aya ta kore asalin wato cewa da Allah ya ce babu laifi, ai bi ma'ana an halasta muku kwa iya sakin mata ko suna cikin haila ko suna cikin tsarki, matukar ba ku ambaci sadakin su ba, kuma asalin wato ba ku asalin kwanta da su ba. Sai dai mu sani Allah ya a wannan aya in kun dubi fassarar da kyau, Allah ya nuna cewa lallai saki abu ne wanda yake mamace rauni a cikin zuciyarta. Duk wanda ya saki mace, to ko shakka babu wannan mata za ta ji babu daɗi a cikin ranta, za ta daɗe kai in ma ba mutumiyar kirki ba ce sai ta dinga maka sharri don ita ta wanke kanta a ce ta ba ta da laifi. Shi yasa Allah ta'ala ya ce in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. In namiji ne ya saki mace shi ma in ba tsoron Allah gare shi ba, sai ya yi mata wani yarfen da wanda galibi mata na yi ko a ɗabi'ance suna yi, wanda da ka ji sai ka ce ka ai mata sai Allah. To haka ita ma da za ta shiga cikin ƴan uwanta mata sai ta yi masa wani sharrin da galibi sai kaga da ƙyar ne, idan dai ba tsoron Allah ba sai ka munana masa zato. Ka je kotu ka saurara ka ji. Da yawan mata in suka zo suna so a kashe aure sai ka ji sun jefi mijin da wani abin da kai daga waje ba za ka gane ba, kuma su sa maka shubuha ko a ce maka bai da lafiya, kuma ƙarya ne, ƴaƴansu bakwai da shi. To ya haka ya haifi ƴaƴa bakwai yana cuta. An fahimci wannan? Ko ta ce bai ciyarwa, to kaga ai ciyarwa ba kullum kake zuwa gidan shi ba, balle ka san akwai ko babu, kuma ƴaƴan shi da za a iya tambaya duk ta hore musu kunni. To kaga wannan shine Allah ta'ala ya san idan an saki mace lalle za a yi mata rauni, sannan kuma haka nan zai muna na labarin ta a cikin gari. Duk wanda aka sake ta lalle sai an tunanin ana zaman lafiya, to me zai kawo saki? Wance fa kaga musamman kila kaddara ya sa ta yi aure ma fiye da ɗaya, a ce shikenan dai, ai albasa ba ta halin ruwa ba, yanzu gobe ma in ta shiga fitowa za ta ƙare. Akwai wadda ta yi aure take tambaya na, ta ce malam ya zan yi da ƙawaye na, me hukuncin in kyale su kan ƙara musu magana? Na ce me ya faru? Ta ce ran ɗaura aure na, suka ce Allah saki wata uku. Haka suka ce mata. To me ya faru? Ta ce auren ta huɗu. Ita kuma har ga Allah ta san cewan akwai dalili. To ka gani dai ai dan yi fatawa, ba zan yi bincike ba kuma ban san menene dalilin ba. Sai haka sai na umarce ta da tsoron Allah iya abin da zan iya. To wannan shine abin da ƴan uwa malamai ke faɗa, sannan kuma mutane za su yi ta magana a kanta. Lima za ta rakaha, me yasa wani ko zai saki wanki? Wani ya ce kalle ka fara kaman Balarabiya ba Ƙurayshiya, amma ya sake ta kai da wani abu a ƙasa. To ina ruwanka? Ka ji sa'idawa ke? Wallahi a zariyanmu malam na ga wadda wata ta wuce kawai na ji suna cewa wancan fata kalmin da aka sa akwatin auren yayanta ne, sai ka ji bala'i. Wai ta kalmin da aka sa akwatin auren yayanta, kai ne wannan dabi'a ma la'ai ka ganshi sai ka ce innahu min sulaiman wa innahu bi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wannan shaitanin mutum wani irin bala'in sa ido kenan, kuma fa ba shi zai auren ba, ko kai za ka ina ruwanka? Allah ya shirya da mu. To wannan majama su rinka cewa babu makawa sai ba abinda zai sa ya sake ta sai tana da aibi na halitta ko kuma aibi na dabi'a. Kuma galibi waɗannan suna cikin dalilan da ke sa a yi auren ai, su kuma yana cikin dalilan da ke sa a yi saki. Wacce ba ta da lafiya ne, wani bai da kaza ne, kuma ba duk macen da aka sake ta ne ke nuna cewa fa tana cikin bala'i ba, ko take nuna cewa akwai wani abu na damuwa a tare da ita. Wani lokaci ma daga mijin ne ba daga macen ba ne. Akwai wani bawan Allah ɗaya daga cikin jahohin ƙasar nan na arewaci wanda Allah ta'ala ya ba shi dukiya mai tarin yawa, amma Allah ya jarabe shi rashin haihuwa. Ya auri mace kuma ta yi haƙuri, wallahi ba ta taɓa raki a kan rashin haihuwarsa ba. A lokaci ya tsawaita ya ga girma ya zo mishi, ya kira ta ya ce wance ya ce kin ga ke kina da sauran ƙuruciya, ni ne Allah ya nufin ya jaraba ba ke ba, ina fatan Allah ya ban haƙurin cin jarabawa, amma ina tausayin rayuwanki ta tafi a haka ba tare da kin samu zuriya ba, saboda haka kin ƙaunace ni, kin so ni fi sabilillahi, na tabbatar da kin ƙaunace ni kuma na gode. Ina roƙonki ki nemi abinda kike bukata na dukiya da zai ishe ki rayuwa ba cikin kaskanci ba, in baki daga dukiya na, saboda ina so zan maida dukiya na wakati kawai in jira lokaci wurin Allah. Ta faɗa, kuma ya bata dukiya mai yawa, kuma suka yi rabuwar mutunci. Malamin mu Professor Mansur Sakkwato shi aka ba wakatin wani bangare ne girma na dukiyar bawan Allah. Ni na shiga haddakin da yake karatu, sabon gida ne fil, ba a jima ba, kuma Allah ya ɗauki rayuwar shi ya koma zuwa ga Allah. Kuma har yau gurin da ya bari haddasana haddasana ake a wurin, hadisai ake karantawa, kaji wakafi na gaske da gaske. Ina ma wani ya zo ya gina mana masallaci da irin wannan zuciya? An fahimci wannan ko? Ga wurin mu na alaka wanda zai mana. To wannan yana daga cikin abin da mutane za su rinka faɗa, ko su ci a ɗabi'unta ne ba kyau. To shine sai musulunci ya ce to tunda haka ne, idan ka saki mace ka bata wani abu ɗayan biyu, ko dai ya zamto annafaka, ka ɗauki nauyin ciyar da ita har zuwa ta samu wani mijin. Ka ce duk wata wance tunda kaza, dama ce fa ne 100,000 kaza ne, don Allah da duk wata zan rinka tura ga 100,000 kaza yanzu, kuma duk wata za a rinka tura 1,000 kaza a account ɗinki. Ina fata mun fahimci wannan. Kaga duk wanda yaga ka saki mace kuma kana kyautata mata, ai alal aqalli ya san dai ba kiyayya bane, kuma ba kai mata mummunan tabo na wani ya kyamace ta ba. To shine abinda shari'ar musulunci ta duba a wannan babi. Allah ta'ala ce la junaha alaikum in talaqtumun nisaa, babu laifi abi ma'ana ba sadaki akan ku matukan kun saki mata, ai ma'ana ba ku da laifi ya ku mazaje idan ku saki mata bayan kun daura aure da su. Gabanin ku faɗi nawa ne sadakin, ku kiyaye ka faɗi nawa ne sadakin, dan in an faɗi sadaki to fa a gaba za ku ji menene hukuncin wanda an riga an faɗi nawa ne sadakin. Wannan tana aji na biyu kenan a cikin bayanin da ne muku a farko, cewa ya halatta a faɗi sadaki kuma a bayar kafin daura aure, ko ya halatta a faɗi sadaki amma sai bayan daura aure a bayar, ya halatta mu ce na uku a daura aure ba tare da an faɗi sadaki ba sai daga baya za a faɗi. To wannan aji na ukun shine wannan aya take magana akai. Allah ta'ala ya ce idan har ba ku tare da su ba, kuma ba ku kai ga kwanciya da su ba, ba ku keɓe da su keɓewa na shari'a ba, ba ka ce da ita ta zo ku je honeymoon a Dubai ko Ingila ba, kaga wannan ba wanda zai yadda ba abin da ya faru ai, tunda ka riga ka keɓe da ita ba wani magana kuma bayan wannan. To shine sai Allah ta'ala ya ce kuna da haƙƙi na jiyar da su daɗi, saboda ku sa ku faranta ransu, sannan kuma ku musanya musu baƙin cikin da zai same su ya zamto farin ciki a madadinsa. Duk da ko ka bata ɗin, wata ma tana da zuciya ta ce ba a so, duk da daga baya sai ta yi kukan ko ma ɗaka ke kuka, zai wahalar wannan. To amma duk da haka Allah ya ce a ciyar da su gwargwadon iko yadda mutum ya samu. Wannan jin daɗin ya tabbata a cikin addinin Allah subhanahu wataala, wanda Allah ya yalwata mishi, Allah yana so ya kyautata kamar yadda ayan ta faɗa. Kuma sai gashi Allah ya kirayi waɗanda suke ba mata wannan tallafin ko kyauta ɗin, Allah ya ce al-muhsinin, haqqan 'alal muhsinin, wannan haƙƙi ne akan masu kyautatawa. Kaga ko din mai kyautatawa akwai inda Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin, Allah yana son masu kyautatawa, duk wanda yake kyautatawa to Allah yana son shi. Kuma kun san wanda yake muhsini ya fi musulmi daraja, ya fi mumini daraja, ya fi muttaki daraja. Gabagarin mutum shi ne musulmi, wanda ya fi shi matsayi shi ne mumini, wanda ya ɗara mumini shi ne muttaki, wanda ya tsallake kuwa shi ne muhsin. Kamar yadda zuwa cikin hadisin mala'ika Jibril da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil islam, ba ni labari game da musulunci, sai faɗa mai menene musulunci, ma'ana duk wanda yayi wannan shine dan ajin farko. Yace wa akhbirni anil iman, kaga mumini kenan. Yace an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. To a can gaba kololuwa sai ce fa akhbirni anil ihsani, ba ni labari game da kyautatawa. Wane ne wannan mai kyautatawa da Allah yace ya fi son shi fiye da kowa? Yace an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, ka bauta ma Allah kaman kana ganin sa kiri da muzu. Ka san ko cewa ai ba za ka yi ba, za ka yi bauta iya bauta. Yace in ma baka ganin Allah, to ka sani ya kai musulmi, Allah shi yana ganin ka. To kenan wanda yayi ma mata kyauta bayan ya sake ta, wannan akwai tsoron Allah tare da shi. Mutum ne wanda ake kyautata ma zato, ma'ana yana jin kaman gashi ga Allah ne, falalan da Allah ya masa yana ma Allah godiya a kanta. Shine abinda malamai suka kawo wannan, da Allah ta'ala ce ma lam tamassu hunna, ai bi ma'ana ba ku shafe su ba, bi ma'ana ba ku kwanta da su ba. Aw tafridu lahunna farida, ko kuma ya zanto cewa asalin wato aw tafridu lahunna farida, ba ku sadi da su ba, ko ba ku yanka musu sadaki ba. Allah ta'ala ce wannan mata'an bil ma'ruf, ai wannan abu yana komawa ne zuwa ga al'ada. Al'ada menene? Idan kai ka kyautata a al'adance irin al'adan ku, kun san musulunci baya kore al'ada. Abinda musulunci ke yi shine in yazo yakan kalli al'ada ne. Idan al'adan bata saba ma shari'a ba, sai Allah ya tabbatar da al'ada, sai ya zamto ba laifi ba ne. Ina fata mun gane wannan. Shi yasa dole sai mun bi a hankali, musamman sabon ustazanci, idan mutum yana yankan kusa mal, zaka gaisa da shi. Naga wani abu dan uwa da muke karatu ya gaisa da wani tsoho, irin ya tafi hannun shi ya girge zannan. Nace mai kai ba ka da yace sunna, nace wa gaya ma wannan da hali da so koda ma mari so uku, wannan ai ba sunna bace, sun suna ce. Ina fata mun fahimci wannan. Wanda yace ai ina a sunna za a yi dattijan, kai masa haka wanda Allah ya sauke mai azumi kai ka wahal da shi, ina ka samu wannan sunnan naka a baibai haka. To saboda haka al'ada, idan musulunci ya zo tadda ta bata saba ma shari'a ba, Allah ta'ala yakan kyale mutane da al'adarsu, baya matsa musu akai. Idan kuma ta saba ma shari'a, to anan ne sai Allah ce banda kaza banda kaza, ko ya haramta ta ma gaba dayanta. Saboda haka ba dukkan al'adu ne abin zargi ba, ba dukkan al'adu ne abin korewa ba. Akwai abin da suke mubah ne, wanda yake la yutabu fa'iluhu wa la ya'qibu tarikuhu. Duk abin da mutum wani abu in mutum yayi babu lada, idan kuma asalin wato ya bari bai da zunubi, wannan kusa akwai al'adun da haka suke. Shine Sayyidina Umar radiyallahu anhu yake cewa abin da yake al'ada ko mubah din nan yana iya zama malada, kuma yana iya rikida ya zama zunubi. Misali daya, mutumin da asalin wato ya ce a misali zai yi bacci da wuri saboda ya tashi sallar dare, kaga shari'a bata ce dole sai kai bacci da wuri ba, ita abinda tace kar ka bari sallah ya wuce ka. To wanda ya bacci da wuri saboda ya tashi sallar dare, yanzu baccin shi kaga abu ne halaltacce a musulunci, amma zai samu lada saboda yanzu ninyansa ninya ce ta ibada. To haka nan misali mutumin da kuma zai sai fura ya sa ta a leda, kaga fura halas ne a ta, musamman idan dawo ne mai kyau mala. To amma mutum ya aje daure a leda ta suntuma ce tum, yanda in mutum ya fasa sai ta bugar da shi, kaga yanzu shan fura halal ne. Amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ke sa maye haram shine giya, kuma dukkan giya haram ne. Yanzu furan da ta halalta kuma ta zama haram. To kamar haka al'adu suke, idan al'ada ta zo ta zama laifi sai shari'a ta ce to a cire ta, idan ta zama daidai sai shari'a ta shiru. Dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu abubuwan an yi muku shiru ba dan Allah ya manta ba, sai dan rahama ne a gare ku. Kuma idan aka ce dukkan mutane su zama bai ɗaya al'ada ɗaya, duniyar ma ba za ta yi kyau, ba za ta yi daɗi ba. Yanzu malam kagan al'adan aure a Maiduguri, in ba kai za ka yi auren ba murna za ka yi, saboda za ka ci nama ma'ishi ina mutanen Maiduguri. Haka ne ko Modibo Nyali Jam? Yawwa na sani, ga ni na tsokanan ɗan Maiduguri, ai dama tsakaninku ne wannan. Kaga al'adansu wannan, za ka ga abincin biki iri-iri, kuma masu nauyi masu zafi wannan fa idan gayyatanka akai za ka yi murna amma fa in kai za ka yi auren to ko a taimaka maka kawai malam saboda wallahi malam akwai lodi mutanen gabas akwai lodi amma za ka sha kanshin turare za ka sa zanna tana sheki wannan duk cikin ladan kudinka ne sai ka kai kisin gwal to kaga wannan al'amari ne wanda yake mai nauyi kwarai da gaske to Allah ta'ala da ya faɗo ne cewa mati'uhunna ai ku jiyar da su daɗi ai idfa'u lahunna shay'an muta'atan laha ku miƙa mata wani abu ku ba ta don jin daɗinta wannan abin da za ku bayar nafaqatan ciyarwa ne wa hadiyatan da kyauta ala qadri uslil khatib gwargwadon dai dama na yalwa hukuncin abin da mutum yake da shi Allah ta'ala ce alal musi qadaru wanda Allah ya yalwata mishi yalwata wa alal muqtiri qadaru wanda yake kuma talaka ne yayi gwargwadon talaucinsa mata'an bil ma'rufi wannan wani jiyarwa na dadi ne wanda yake Allah ta'ala ya umarni da shi Ar-Rabi' ibn Hasan ibn Anas Allah ya kare da a gare shi yace abin nufi shine mutum ya auri mace bai fada mata sadaki ba sannan sai ya sake ta gabanin ya tare da ita to wannan matan abinda shari'a ta sani shine tana da a ciyar da ita dadi wala sadaqa laha amma ba za a bata sadakin ba kun fahimci magana yanzu mutum an yi sadaki naga sadaki 150 da dan doriya ne a yanda na gani a jiya ban san yau ko ya canja ba to mutum ya ce zai ba mace sadaki 200 ko 250 ko 400 misali amma bai kai ga fada ba ce mun dai san nisabin sadaki amma dai bayan auren kin shigo sai mu yarjejeniya mu ga nawa za a bada ta ce ba komai ita da amma auren ya fi damun ta ba sadakin ba ta gaji da zaman gida ana zuwa bayan aure kafin a tare sai kila dalili na shari'a ya same shi la'alla ya ce mahaifiyarsa ta rasu kanninsa kusan mata su shida ne yanzu kuma ba mai zama da su gidan da mahaifiyar take dole gidan da zai zauna da amarya nan ƴaƴan za su zauna wannan dalili ne ko ba dalili ba dalili ne sannan kuma samun shi yanzu haka suna kwana na 90 ne ba albashi kwana 90 me nake nufi wata uku ba labari an ga wata kasa akwai masu albashin kwana 40 akwai masu 37 akwai wanda suke har kwana 100 da doriya to kaga yanzu wannan aure bai zama wajibi a kansa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Jabir dan Abdullahi da turare na alaman turaren angwanci yace da shi kayi aure ne yace manzo sallallahu alaihi wasallam nayi aure ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce budurwa ka aura ko bazawara yace ai bazawara ce na aura kaji hadisin falalan zaurawa ke yace bazawara ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina ma budurwa ka aura kai mata wasa ke maka wasa sai ce manzo sallallahu alaihi wasallam ka san mahaifina Abdullahi da shi aka je ya kiye mutuwar shahada yana cikin wadanda Allah ta'ala ya saukar da ayar wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata sune wanda bayan yayi shahada a filin daga Allah ta'ala ya dawo musu da ran yace musu suruqan wata alfarma suke so Allah ya musu yana ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai suka ce ma Allah ta'ala ya Allah muna so ka maida mu duniya mu ba sahabban annabin Allah labarin wallahi aljanna gaskiya ne su ƙara himma wala kaje in wataka addini wanda ta kuta jini yace sannan suka ce sannan na biyu idan za mu dawo lahira ka ba da dama a sake kashe mu ne mu zo ta hanyar shahada fi sabilillah sai Allah ta'ala ce alƙawari na ne duk wanda ya zo nan baya komawa saboda haka ba za ku samu daman komawa ba amma nayi muku alƙawari zan ba su labarin halin da kuke ciki duk mutumin kwarai za ku ga ya zo ya cin muku wanda kuma ba ku gan shi tare da ku ba kar ku tambaye ni game da shi ni na san shi ba ku ba shine Allah ta'ala ya saukar da ayan cikin surati Ali Imran ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتوا ويحزوا ديك ابن ده الله يفدا نا ايات تو كاجا انن سي wannan ke nuna cewa Jabir dan Abdullah yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ka san mahaifina yayi mutuwar shahada yace ya bar ni da ƴaƴa mata kannina kadai su 12 ne su 12 ko 11 na manta amma kai fada mishi yace guda 10 kaza ne ya fada mishi sai ce manzo sallallahu alaihi wasallam inna auru budurwa ai na ƙara lodi sun zama 14 kenan zan je office a kira ni a waya a ce anti tayi rashin kun an yi dambe da wanta da anti amma idan ta haife su fa duk ya sai sun masa kallon ita ba sa an su bace kuma za ta yi haƙuri fiye da su, kuma za ta ba su shawara na inda za su gane abin da ya dace da su a rayuwa kafin su faɗa ma kuskure. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai daidai, Allah ya maka albarka. To kaga wannan ke nuna cewa ashe idan mutum ya saki mace ba ko da yaushe ne matsala ke sa ai saki ba, maslaha ma tana sa haka. Shi yasa Malam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da rahama yake cewa shi saki a shari'ar musulunci asalin shi wani abu ne wanda kamar ka ce shari'a ta zo ta ce saki haramun ne kar ai saki, amma sai Allah ya shiru bai ce haramun bane saboda kada a toshe ma wani kofar da zai samu sauki a rayuwarsa. Yana naga tafsirin malam Tijani Ahmad Guruntum, Allah ya kara masa lafiya, na san zai ga wannan bidiyon namu insha Allah. Mun ga babban shehi, mun ga sakonka kuma sako ya fito. Yace ka auri mace ta kima da'a, kayi mace an samu ce shi kango. Eh jiya haka malam yace a tafsiri yace shi kango. In ba za ta bi Allah ba to ta je ta bi wanda za ta bi, kuma shine gaskiyar magana. Annabi Nuhu ma Allah ya raba shi da dan shi yace Nuhu laysa min ahli. Annabi Lut Allah ya raba shi da matan shi. Annabi Nuhu ma an raba shi da matan shi. Allah ya ce kuma su ɗan wuta ne ra'al kiyama. To ashe ba kowane saki ne kan zama laifi ba, sai dai abinda ake so a iya kokari ya zamto cewa kar a rinka yin saki din in ba dalili na tsananin bukata ya kama ba. Malamai suna cewa idan aka zo ana samun matsala aure sai an bi hanyoyi 1000 kafin matsalan ta warware. Kar ka gaji ko da a na 999 ne har sai na 1000 ya cika. Saboda shi saki wani lokaci ba kai da kai ko wanda aka faɗa yake illatawa ba kaman ƴaƴan da ke tsakani ko ba ƴaƴa zumuncin da ke tsakanin danginka da danginta, sai kaga kana saki su ma za su naka za su dawo bayan ka, nata za su koma bayan nata. Shikenan abinda da ake mun gode Allah ce albarka, yanzu an koma ana kaji munafukai kaji kaza kaji kaza. To wannan shine abinda shari'a take gudu. Dan haka wannan sahabi Ar-Rabi' bin Anas ya faɗa yace hukuncin shine idan ba a kai ga ambatan sadaki ba ka saki mace to ba za a ba ta sadaki ba, amma idan namiji ya saki mace kafin ya ambaci sadakin kuma ya daura aure da ita kuma bai tare da ita ba, to tana da wajibi ne jiyar da ita dadi, kuma ba za ta masa idda ba. Kun ji hukunci na gaba, ba za ta masa idda ba irin iddan da muka faɗa a can a baya. Kun ga ai duk wanda aka sake ta an faɗi iddan ta cewa za ta wata hudu da kaza, to wannan ba a ma tare da ita ba. Kuma daga cikin amfanin idda shine a gane tana da juna biyu ko babu. To wanda ko tarewa da ita bai yi ba kaga aje an sauƙaƙe makai, to ba za ta masa idda ba wannan. Wannan shine abinda aya kusan malamai suka ce ta kunsa. Shi abu na biyu cewa duk macen da aka sake ta gabanin a tare da ita amma kuma an riga an ambaci sadakinta, sai ya zamto mutum ya ambaci sadakin bai tare da ita ba, to ita kuma wannan hukuncinta shine falaha nisful mahar, tana da rabin sadaki. Idan mutum har ya riga ya faɗi ga abinda zan bayar, da zamun ce 150 ne ko misali, yace zai bata 200 tunda dama akan dan ƙara a kai, to yace yace zai bata 200 an gama an yi komai sai yace kuma ya fasa zai sake ta, to a yanzu tana da naira 100 a cikin sadaki, tana da naira 100. Zamu ji dai ayan gaba ita ma ta zo ta yi magana akan wannan, amma dai a shari'ance in dai an faɗi sadaki to ta ci rabin sadakin nan, sannan kuma ba za ta yi idda ba. Yanda wancan wanda ba faɗa ba za ta yi idda ba, ita ma wannan tunda ba a tare da ita ba, ba za ta yi idda ba. Wannan shine abinda ayan da ke gaba za ta yi mana bayani a kansa. Imam Tabari Allah ya masa rahama ya faɗa cikin faɗin Allah wa alal musi qadaruhu wa alal muksiri qadaruhu, cewa wanda ke da wadata ya yi jiyar da mace daɗi gwargwadon wadata, wanda yake da rashi ya ciyar gwargwadon rashinsa, wannan yana komawa ne zuwa ga halayen duka su biyu ɗin. Ma Imam Tabari yake cewa ai abin nufi shine ko da mutum ya faɗi sadaki ko bai faɗa ba, to ana so dai lallai wajibi ne ya ba mace asalin wato wani abu da za ta ji daɗinsa ko da ya faɗa ko da bai faɗi ba. Sannan kuma har wayo Imam Tabari yake cewa babu bambanci da Allah ta'ala ce haqqan 'alal muhsinin, a wani wurin haka Allah ya faɗa wannan haƙƙi ne da ya cancanta ga duk mai kyautatawa, da kuma ne cewa haqqan 'alal muttaqin, haƙƙi ne ga wanda suke maji tsoron Allah, domin dukkan mai wanda yake kyautatawa to mai tsoron Allah ne. Ba yanda za a yi mutum ya kyautata alhali kuma ba shi da tsoron Allah a tare da shi. Sai abu na uku da malamai suke magana akan hukunci karkashin wannan aya wanda shine gaba ta ƙarshe, shine macen da aka sake ta bayan an tare da ita wannan ita kuma hukuncinta yana cikin fadin Allah ta'ala walil mutallaqati mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin bi ma'ana wannan wanda aka sake ta ba an tare da ita to za a asalin wato yadda ita dadi kuma za a ba ta asalin wato abin da ke na sadakinta ne sai aya ta 277 mai Allah ya ce
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
الله تعالى يقول وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ إِذَا كُنْتُمْ كُنْسَكِيسُ تُنْكَاتُنْ كُسَادُ دَسُ الْحَالُ كُمَا كُنْ يَنْكَا مُنْكُ صَدَاكِ تُو سَيْكُ بَايَدْ رَبٍ أَبِنْ دَكُكَ يَنْكَا سَيْفَ إِنْحَرْ سُوْمَا تَنْ سُنْيِ أَفْوَى تُو وَنْدَ أَحَنُّسْ إِيَّنْ أَوْرَيَكِ يَايْ أَفْوَى أَسَنُنْ وَاتُوْ أَكَيْ وَأَنْ تَعْفُوْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى Allah ta'ala ya ce kuma ku yi afuwa shine yafi kusa takawa wato tsoron Allah wala tansawul fadla bainakum Allah ta'ala ya ce kada ku manta da kyautatawar da take tsakaninku inna Allah bima ta'maluna basir alla lalle Allah mai ganin abin da kuke asalin wato aikatawa ne to yanzu kun ga an zo batun cewa hukuncin a sake ta tana kafin a tare da ita ko kaza an gama da shi to yanzu kuma Allah ta'ala sai ya ce wa in tallaqtumuhunna idan har ya kai ga cewa kun saki su matan min qabli am tamassuhunna bayan asalin wato gabanin ku kuyi abin nan da su Allah sai ya bayanin hukuncin wato aure wanda an riga an fadi sadakin kun ga wancan ayan ta baya ba fadi sadaki ba to yanzu wanda an riga an ambaci sadakin kuma an daura auren amma mutum bai tare da matan ba sai nufin asalin wato ya sake ta sai Allah ta'ala ce idan hukun sake su gabanin ku tare da su ai idan mutum ya saki matansa gabanin ya tare da ita amma ya riga ya fadi nawa ne sadaki wannan shine fadin Allah wa qad farattum lahunna wato hakika kun riga kun yanka musu abin da yake na sadaki kun fadi nawa ne sadakin kun lizumta ma kanku cewa ga abin da za ku ba su na sadaki sai dai har wa yau ba ku riga kun tare da su ba fanisu ma farattum to wannan matan yanzu ta ci rabin sadakin da ka riga ka fada sawa'un ta tare ko bata tare ba matukan an daura wannan aure din fa yajibu ita'u hanisal mahri mustahiqqan laha dole ne mutun ya bata wato sadakinta wanda ta riga ta cancance shi abla ibn abbas Allah ya kare da gare shi da mahaifinsa yake fada dangane da wannan aya yace wannan ayan ta zo ne tana magana game da mutumin da ya auri mace kuma ya fadi nawa ne sadakinta sai ya sake ta gabanin ya tara da ita to zai ba ta rabin wannan sadaki sannan ba ta da abin da ya wuce haka na haƙi ba wani abu da za a bata bi ma'ana ita yanzu ba sai an mata wani ihsani ba rabin sadakinta za a bata shine ihsanin ta kenan ina fatan fahimci bambancin wancan ayan da wannan ta baya Allah ta'ala yana ta sauke al'amarin yana sanya shi a gwargwadon ba cuta ba cutarwa ta yanda ba zai zanto ita mace da aka ce a ziyar da ita dadi yanzu kuma namiji shi ai ta daura masa nauyi hadda abinda ba zai iya ba ko abinda zai cutu shine sai Abdullahi dan Abbas ya ce abinda wannan aya ke nufi kenan sai Allah ta'ala bayan yayi wannan kun san mun fada dole kuwa ne ji babu dadi shi kanshi wanda ya sakin in ka bincike shi haushi yake ji ita ma wanda aka sakin haushi take ji yana nadaman shi me yasa ma ya auri wani ita ma tana nadaman me in banda kaddara me kai ta auren wani yawancin su duk wanda ka tuntuba alaka ji akwai wani jambo a zuciyarsa da ke jin zafin abin da ke tsakani wani ma ko labarin ta bai so ka kawo mishi wata ma ko labarin shi ba ta so a kawo shi na a kawo mata to shine sai yanzu Allah ya zo yana kokarin ya daidaita al'amarin saboda kada gaba da kiyayya shiga tsakanin musulmi wanda ba a buƙatar wannan sai Allah ta'ala ya ce illa an ya'funa sai dai idan sun yafe ai bi ma'ana ita macen dan ita ne mai haƙƙin sadaki a farko in ta yafe ta ce a'a ba komai haka Allah ya kaddara Allah ka wani gari ka taya mu da addu'a wata in tana da hankali za ta gaya maka haka wata kuma wallahi in ta fara maka tek azkarul sabahi wal masa zagin da za ta ma na safa daban na kana office daban na dare ma daban kuma duk so take kai reply in ce screenshot ta daura a status kun fahimci magana shi babin aure idan aka zo duk abin da ake faɗa ma in kana so ka more kai musu mutu bi ghaidikum kai shiru idan mutu ya gane musamman mace in ta gane abin da ke bakanta maka rai ta samu lago mai kyau malam ta samu lago abu kadan wata ta san kukan yaya ne baka so sai ka fara bacci ta mutsule shi kawai ta shige bayi ta dinga zubar da ruwa kasa ka dauka wanka take ta sa kan rainon dole ko kai ci a shariya kai kadai ko ka tashi ka koma dakin da ba mosquito ne sauro ya cira bai duk sun san wannan dabarun nasu shi yasa Allah ke su ji tsoron Allah dan su in ba su tsoron Allah dole sai ka wahala to shine Allah ta'ala da ya kawo wannan yace sai dai idan ita matan ta yafe ta bar ma mijin rabin sadakin ta ce a'a ka bar shi to Allah ya ce ai wannan aw yafu alladhi bi yadihi uqdatun nikah ko ya zanto shi wanda asalin yake da auren a hannunsa wai yake da auren mijin saboda shi ke da daman ya saki ma'ana aure na hannun shi to shi kuma mijin in shi ya halin dattako ya halin girma yace tace to ga rabi yace a zan baki complete 200 ba matsala ba komai ai Allah da kaman kanwa kike yanzu aure na sai tura mata duka shine aw yafu alladhi biyadihi uqdatun nikah wannan shine ma'anan farko ma'ana na biyu shine la'alla yarinyar da aka aure da ita bata mallaki hankalin kanta ba wanda yake waliyinta shine yake da daman asalin wato yace ya yafe asalin wato rabin sadaki ina fata mun fahimci wannan kenan a shari'ar musulunci babu wanda ke da haƙƙin yace an yafe wani abu na haƙƙin yarinya ko matan da ake aura sai wanda dole sai da shi aure yake yiwa la'alla kila uba ya rasu kanin uba ya rasu maza ya rasu sai babban yaya kai ko kaninta tunda kaninta zai iya aurar da ita da ma zai iya aurar da uwarsa saboda da ba zai yadda uwarsa ta jinda zaka cuci bai inda yana da hankali ya cika kaida yana zama wali na mace to a irin wannan wanda wani ba zai zo ya ce ai uncle wani daga Abuja ce kar a karba kuma wannan uncle din duk karera ne roran dangi ne ka san uncle din kala biyu ne akwai masu uncle saboda uncle yana da gida a Abuja cikin GRA wannan kam sai ka ga ma ko jini ba hada ba ma na ce masa uncle din kenan fararen Abuja da daloli saboda ra'aytun nasa kad zahabu ila man indahu zahabun in mutun na da kudi yanzu sai ka ga har kokari yake a ce ai dangin mu ne ƙaryan banza da wofi ina fata mun fahimci wannan akwai wanda kuma shine asali yake da haƙin kuma kila talaka ne yana nan a dangi wanda in za a sa ranan aure ko tuntuban shi ba ai a ce ina kawunta sai a ce ayyayanta bai zo ba a ce a kawo muke tambaya a ce ai wanta ne zai magana kaga kenan shi yana da baki amma bai magana bi ma'ana bai da kuɗi bai da ƙarfi idan kana da ƙarfi sai a sa ranan ma ka ga mutum ya ɗaga ranan me ya faru ya ce yana da appointment zai je Lagos ko Port Harcourt ko yana da zuwa America saboda haka shi wannan lokacin hutun shi ne ba sai dai a ƙara 1 or 2 weeks ko ku sha cin karo da dattawa kamata su san abin da nake faɗa fiye da kowa dai ana samun shi dai ana samun shi kuma kai ko limamin juma'a ne ko da a mus'ab kake limanci ko ba lallai ne a sa aure ka ɗaga ya ɗagu ba indai baka da ƙarafuna suka ja na karama kalla za ku yi dai mana wa'azi Allah ya ba da sa ku taya mu da addu'a to addu'a ma ku yi abin ku mana in har kun yadda ita kanta addu'an naka ba wani ɗaukanta da muhimmanci suka yi ba za ka gane wannan za su kira ka sai da Allah ya musu muhadara an jima ko za ka gansu suna rawan fati suna dina suna karkada bayansu sun sa matsatsin kaya kamar ƴaƴan arna wato mutane suna manta tunda magana aure muke wallahi bari mu yi nasiha wallahi tallahi a ji tsoron Allah mazan mu da matan mu mutum ma ya haihu yana da ƴaƴa wai sai a je a siyo cake na miliyan kaza wai za a nuna jin daɗin ƴaƴa za a nuna wai ƴaƴa suna da gata ba abin da ƴaƴan ka suke da shi na gata ba sai Qur'ani da Sunna ba manzo Allah sai mana Allah sallallahu alaihi wasallam ya allimu auladakum ku koyar da ƴaƴanku alqur'ani ka iya qur'ani karanta miji ƴaƴan naka sun iya qur'ani ni dai na san kun san qur'ani farin sani ba za ku yi wannan siyan da watsewar ba san a kai magana bari kar ka shigo wani ya ce da shi muke mu dukan karama hukaciya muke kuma jinkan hanya muke da mu din da wannan mu dukan mu ta shafe mu har me maganan ta shafe shi ba matsala bane amma dai wannan tsiya ce wanda ake wallahi ta yi yawa kuma yanzu kaga an zo Ramadan dama kan Ramadan zaka ga an daura aure ana gama azumi zaka ga an daura aure daga nan sai a je hutu sai bayan aikin hajji a zo daura aure mutun ya kama kaga ai ta gudunmuwa a dangi fa kaga wani dume 2500 ne 2700 ai ba samu sayan freezer ba ba gama hada gado ba ai ta bin ku ana matsa muku ku kawo contribution sai an zo auren kaga tsaban iskanci matan wai an sayi mata rigan da zake dina da shi ya fi kudin gadan da ake saya mata to ku amfani da shi ku sai mata awaki mana a kauye ta samu abin da za ta rika dole ne sai an yi ƙarya sai a zo kaga mace an zo asin yarinya ce ai ma ta yi saukan Qur'ani a ranan auren har wani photocopy ake na hoton tarke da allo da Qur'ani wai ta yi sauka ta duro dai in ta yi sauka ta san Qur'ani za ce wannan tsiya ce wanda annabi ke tsine ma masu yin sa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Imam Muslim yace kun ga irin wannan matan fal'inuhunna ku tsine musu albarka fa innahunna mal'unat dan in ba ku tsine musu ba sai mala'iku sun tsine musu sai a zo ai aure a kira mutanen kirki a zo ɗakin Allah a ce ai mu annabi salati amma sakamakon da za a yi mu annabin tsiya ta kune da tabarruji da iskanci a ranar auren shi yasa mu in muka san haka kake ko mutuwa kai na rantsi da Allah ba za mu zo jana'izar ka ba kuma duk wanda ke wannan idan muka mutu ya zo kan gawan mu Allah ya isa tsakanin mu da shi ba ma bukatan ka me za ka yi mana ku nemo mana masu karanta Qur'ani suna kiyamul laili da gaske ko mutum uku ne su yi mana jana'iza wallahi ya fi mana wurin Allah wani wani irin lalacewa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce innama bu'istu li utammima makarimul akhlaq an aiko ni ne dan in koyar da kyawawan dabi'u yarinya ta miƙe tun daga kirjinta har gwiwanta a matsayi wai kuma uwarta na wurin ubanta ma yana wurin kuma ce magana ai tafi ai ihu to abinda bari ku ji abinda ake manta kuma ku ji kuma zan ba ku assignment asalin fadin Allah inna rabbaka bil mirsad ubangijinka yana madakata wallahi tallahi kar ku rage kar ku kara yana da alaka da batalan da ake a wurin aure bayan auren ko cuta ko aljanu ko karayan arziki ko a haifi da mara tarbiya mai azabtar da iyaye duk yana da alaka da yanda kuka kullato bukukuwan auren ku da alakan da kuka yi me yasa inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا أبنزاني أن الله صلى الله عليه وسلم عليك بذات الدين تربت يداك يذيارين أن ذاك روى أجبان أورت أجبان دنيا دنيا تتوكا شيني ولاك دوكا تيمة تتاشكي سلا زام جيوة أذي تصوراريكا أي أنا دوكا جاوريا متمالا شيطا جا أورا ننكو تنبي ألقالي ينا متوا في يدين داك دور أورا yau din nan da za ka yi rantsuwa aure ya mutu a garin Kaduna da wuya kai kafara ka je kotu ka ji zai wahala oke yau lahadi ka tambayi ranar aiki zai wuya alƙali ya zauna kotu ya tashi bai kashi aure ba to me ke janyowa daga ciki akwai irin wannan saba mu umurnin Allah mutane su ta tara kuɗi suna almubazzaranci suna fasikanci da shi kuma a zo a ce sai wai za a yi saukan Qur'ani za a yi addu'a kar ka taɓa gayyatar mu irin aurenka wannan wallahi ba za mu zo ba kuma duk kusancin mu da kai da Allah ba za mu zo ba in ko ka gan mu mun je irin auren nan da yaddan Allah mun je ne musu wa'azi ne su san abin da Allah ya ce in kuma sun dauka ruwan su in ba su dauka ba ruwan su saboda na taba fada irin wannan tarkon ban sani ba naje ne wa'azi hadda masu kuka a matan mala ashe Abuja za su ce daga nan da yamma kawai naga wallahi naga ana daga ki din mota GLK an ba da kyautanta da gwalagwalai da kudi an ba wani MT fa na mawaki MTin aka ba wannan kudin ni kuma wallahi na jaka ne ta kona zalansan mota na ba wani abun da suka bani na dade da fin karfin shi na dade da ni ma zan iya ba su kaman shi ba wai alfahari ba to amma sai kaga an zo ana talalata addini to da haka tun da yanzu Ramadana ne dama mun faɗi manufan tafsirin mu akwai gyara dabi'u wallahi in ka san kana da niyyar wannan abun kai a hankali saboda tayyu wani a wurin wannan badala Allah zai dauki ran shi tayyu wani a wurin wannan badalan ranan ne Allah ke mai jarabawan karshe in dai wane yayi hakuri akan aurensa ko wanda ta yi hakuri akan aurenta ko ba ta fati kaza ba daga yau na ya taimi shi ko na ya taimi mata kila a ranar mutum zai rusa ayyukan shi wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura saboda haka ɗan uwa wannan yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya yi hani a kansa ya tabbata cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Jubair ibn Mut'im Allah ya kare da a gare shi ya auri wata mata a garin Madina sai ya sake ta gabanin ya tare da ita da aka zo ana maganar sadaki kun ji an faɗi cewa dama an ka faɗi sadaki za ka ba da rabi da aka zo yanzu shi mai hukuncin shi kenan Jubair ibn Mut'im shine ba ta rabin sadaki tunda ya faɗi nawa ne sadakin kuma bai tare da ita ba zai ba ta rabi gwargwadon yadda muka fahimci aya yadda Allah ya faɗa ana zuwa kawai fa akmala laha sadaq sai ya ce a biya ta sadakin gaba ɗaya kar a rage komai shikenan sai ya kalli mutane suna mamaki sai ya ce ana haqqu bil afw ni na fi ta cancanta da in yi yafiya in yi rangwame saboda ita talaka ce ni ko mai kuɗi ne ka ji manya ko amma wani ne sai ya ce ma ko rabin ne shi bai da shi yanzu zai rinka tura mata da 777 ya san ko a tamfan nan menene mai galalita ne ko mai ake ce mai wani a tamfan mai durro ba ba zai siya mata ba sai ta gama ta gayyara ya ƙara tura 700 to amma shi sai ce a ba ta gaba daya yace ana aula bil fadl ni na fita dacewa da in zanto na rike falala haka nan daga Nafi' yake cewa matan da mijinta ya sake ta gabanin ya tare da ita to ko dai ya yafe mata rabin sadakin ne ita ta yafe ma mijin ko kuma shi mijin ya yafe mata ya cika mata gaba daya idan ko ita ta yafe mishi ko shi kuma ya bata gaba daya kamar yadda Jubair ya yi a baya da muka ji haka nan Ali bin Abi Talib Allah ya masa ya ƙara yarda a gare shi yake faɗa dangane da Abi Talib yake faɗa dangane da matan da mijinta ya rasu alhalin bai riga ga bata sadaki ba to ni ta ya za a yi ya faɗi sadakin amma bai bada ba sai ya rasu ya za a yi ya ce lahal mira na farko dai za ta ci gadon shi saboda matarsa ce bai tare da ita ba wannan ba laifinta ba ne ina fata mun fahimci wannan ya ce wa alaiha al'idda sannan kuma za ta yi masa idda inda ya rasuwa ya yi wala sadaqa laha amma fa ba za a kirga sadakin ba ba za a bata sadaki ba sai dai ta ci gado sadakin gado ya cinye shi shine abin da Ali bin Abi Talib Allah ya masa rahama ya faɗa wannan aya dai ta zo ne gaba ɗaya tana magana akan yin rangwame da sausauci tsakanin ma'aurata sannan kuma Allah ta'ala sai ya kusanto da tsoron shi kusa gare su domin a irin wannan yanayi in ba mutum yana da tsoron Allah ba zai sauki ya cutar da ɗan uwan rayuwarsa shine sai Allah ya ce wala tansaw al-fadla bainakum kada ku manta falala da Allah ya yi a tsakaninku wato ya ku maza da mata ma'ana kar ku yi riko da shi al-fadl shine al-ihsan kada ku manta kyautatawa bainakum a tsakaninku shine abinda za ku bayar wanda ba wajibi ba ku yi ma junanku yafiya akwai abinda ake ce ma adalci adalci shine mutum ya riko da abinda yake haƙƙinsa ne ya bada abinda haƙƙi ne a kansa wannan shine adalci kar ka karɓi abinda ya wuce haƙƙinka kuma abinda yake kai ma a kanka za ka bayar ka bada shi daidai ba tare da tauyewa ba wanda ya wannan shi ake ce ma adalin mutum sannan kuma akwai alfadl shine falala shine mutum ya bayar da abinda ba wajibi bane ko ya yafe abinda yake haƙƙinsa ne za a ba shi sai ce ya yafe kaga wannan falala ne da daraja shine zaka ji an ce wane yana da falala akan wane ai bi ma'ana yafi shi yafiya yafi shi sauki yafi shi duk akan irin waɗannan abubuwa da ake faɗa wasu mutane sun zo wurin Abdullahi dan Mas'ud babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suna tambayar shi dangane da mutumin da ya mutu bayan ya auri mata amma bai riga ya tare da ita ba amma kuma bai faɗi nawa ne sadakinta ba sai Abdullahi dan Mas'ud yake ce musu ku je ku tambayi wani wannan tambayan wanda ba ni ba ka ji masu tsoron Allah kai yanzu duk fata wanda aka yi maka sai ka ce ai ikhtalafa al-ulama kuma ƙarya ne ba wai malamai sun yi sabani wani malamin suka yi sabani wallahi da yawa ƙarya ne wai mutum irin ifadin nan kar a ce bai sani ba ai ban sani ba alamar imani ne ko ba haka bane idan za a tambayi wanda Imamu Malik ai mai tambaya 30 ya amsa uku mai tambaya ce tun daga nesa aka aiko ni fa jakin nan da kaga na hayo su yanshi aka idan in zo in ma wannan tambaya aka bani abincin da na ci na guzuri jama'a suka tara don in zo in rubuta amsa an kai musu yanzu an tambaye 30 ka ba da amsa uku ai zan koma da abun kunya yace ka je ka ce musu Imamu Malik din bai sani ba ha sai ma ƙarya ne ai malam wato ƙarya ba ta da kyau ballantana ma a Najeriya ai wallahi zai kai ƙarya minti biyar wani ya baro ka ko zuwan AI ɗin nan ma sai tona ma a fili ƙarya yanzu ai ba ta yi wa ta dadi ka san hadisi ya halasta namiji ya mace ƙarya ita ma ce mishi saboda aure ya daɗin zama to mu dai wannan hadisi yanzu a to zuwan social media la duk mun daina moran shi da an ka sai a tamfan dubu uku ka zo ka ɓata rai ka ce dubu sha biyu da ƙyar baicin ke ne wallahi ni ban ga dalilin da zan iya biyan wannan kuɗin ba kawai darajar ki na kalla na siya saboda matsayinki a wurina wallahi masarauta sai ta daga waya sai kaga status din wannan supermarket gashi an bige hancinka 2x sai subhanallah nan da nan sai ka maida kanka gaula kace ka san mu maza ba mu da lokacin ciniki ne an cushe ni kuma ƙarya ne 35 years to wannan lokacin ya zo yanzu Abdullahi bin Mas'ud ya ce ku je ku tambayi wani ban san amsan wannan tambayan ba shikenan abu ya tsananta a gare shi kai ya tsale su yace da su wannan tambaya da kuka yi min ba a taba min tambaya mai tsanani ba tun lokacin da na rabu da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan tambaya yace tambayan nan ta yi min tsanani wurin fatawa fa ghabu anku shahran suka tafi suka kyale Abdullahi dan Mas'ud wata guda ba su dawo wurin shi ba suna can dai suna neman amsa sun marajawu alaihi bi su'al suka sake dawowa wurinsa karo na biyu suka sake tambayansa ina hukuncin mace wanda mijinta ya mutu ya aure ta amma bai tare da ita ba ya za a yi kuma bai faɗa mata sadakinta ba da suka faɗi wannan Abdullahi bin Mas'ud ya ce sa'ashahidu ra'ayi zan yi ƙoƙari da fahimta na Allah sarki kaji bawan Allah fahimtar sahabi ai fahimta shi mu kan muka samu fahimtar sahabi mun samu hujja yace zan yi ijtihadi ne da fahimta na kusa mai ijtihadi in ya dace lada biyu in ya kuskure lada daya to shine yake cewa da su lalle idan abinda na faɗa fa in kana sawaban in ne muku fatawa ta zama daidai fa minallahi wahdahu Allahu akbar kaji ladai yace daga wurin Allah ne daidai din ba daga wurin mu bane kuma wallahi din ran da ka nuna kai ka isa sai Allah ya kaskantar da kai duk abinda wallahi Malam Ismail duk ran da mutum yake jin shi ya isa ko ya fi wani ko shi zai iya ko ba wanda ya kai shi wallahi malam ka sa ma kanka ranar kitsewa mutum ya sa ma kanshi ranar da zai shiga makabartan tarihi ku tambayi duk wanda ya nuna isa da takama da jin ya fi wasu sawa'un malami ne mai ilimi ko ko shugaba ne mai mulki ko basarake ne ko wane ne shi wallahi sai kaga tarihi ya kawo shi a matsayin wasu sun fi shi to amma wanda ya dogara ga Allah ya don Allah sai kaga shi Allah ke yi mu albarka ya Allah ka sa mu a cikin su to shine da ya kawo wannan sai ya ce idan kuma nayi kuskure to daga gare ni ne yace abinda nake gani shine za a bata sadaki kamar yanda ake ba sauran mata sadaki an faɗi wannan ko an gane wannan yace ba ta da tsananta ba yace wala hal mirar kun ji fatawar rabi' na dazu yace kuma za ta ci gado fa qama an-nasu min ashja sai mutane suka tashi suka tafi wurin wanda ake kira da shi ashja faqaman nas min asja' minhum sai wasu mutane da suke da karfin hali suka miƙe daga cikin su akwai Ma'qil bin Yasar da ya miƙe sai ce na rantse da Allah ina mai shaida cewa wallahi tallahi kai hukunci da irin hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ma wata mata muna wurin abinda ka faɗa din nan shine Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa babu wani abu sabanin wannan jama'a kun ga inda ake kuma wallahi wannan shi ke sa mutum ya nagarta a duniya bin Allah kiyaye rayuwa ita rayuwar duniya ba ta buƙatar ƙarya ko nasisin kwamo a rayuwar nan dole ka yarda da abu uku saboda ka samu kwanciyar hankali dole in yarda wani ya fi ni dole in yarda ina da sa'a dole in yarda wani kila Allah ya sa na fi shi ba dan na fi shi ba sai dan falalan Allah to in ka samu wannan wanda ya fika sai ka nemi agajinsa amma in baka yarda wani ya fika ba sai ka wahala a wurin da ka nemi shawara ka sallama wani ya fika da baka wahala ba to sa'an ka kuma zai taimake ka ka samu karfin gwiwa na kasa da kai kuma zaka huta ne da shi yanzu sai Allah ya jarabta kai zaka huta shi kuma ya dauka to fahimta wannan yana daga cikin abin da ya dace a rayuwa kwarai da gaske dan haka wannan shine abin da zamu iya fassara a daidai wannan lokaci mun cika awa daya daidai kenan da farawa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tare ya alada wanda muka kuskure Allah ya taimaka mana za mu koma zuwa ga abinda ya shafi aikin masallacinmu na farko ina godiya gare ku na addu'o'i da kiraye-kirayen waya da aka yi wanda ya sababbar da jiya ba mu sami yin tafsiri ba na sanadiyar rashin lafiyar ɗaya daga cikin iyayenmu a Zaria lallai ba zan taba samun kwanciyar hankali ba, zai fiye mun in rufa tafsiri in koma zariya da zama in ga halin da suke ciki fiye da a ce ban je ba, ba da san raina ne na rasa wannan tafsiri ba, amma kuma na yi farin ciki da irin addu'o'inku da fatanku, kuma mahaifina ce in muku fata alkhairi da dukkan ƴan uwa da dangi da muke tare da su, nima kuma na gode Allah ya saka muku da alkhairi na addu'o'i da aka yi. Kun sani mun sanar da cewa mun bude aikinmu kai tsaye na masallaci, wasu sun sassaka kuɗi, zan tattaro abin da aka sa, insha Allah gobe zan faɗi adadinsu, ban sami haka ba lokaci ya kore min a yau. Akwai wata dattijuwa da ke wannan gefen wannan masallaci yanzu haka tana jin maganarmu daga nan, ana ce mata Hajiya Mai Waina, kusan kowa ya fanta. A jiya muna tashi a maganan kaya, ita ta fara kawo kaya shekaran jiya, sai hakuri, sai na ga kaman ban rasa ku ba. Ta aiko mana da duwatsu cikin buhun siminti guda uku da rabi, ta ce ga nata gudunmuwan nan. Saboda haka idan wannan dattijuwa ne tana da shekaru sosai, ta kuma ba da tana da cikin mutanen da suke kauna wannan masallaci kwarai da gaske. Saboda haka muna ƙara kira ga duk wanda Allah ya bashi dama, abubuwan da muke kira na farko shi ne in mu ce yana da hali, don Allah a zo a gina mana wannan masallaci da duk abin da ake nema. Wannan shi ne fatanmu, saboda kowa ma ya huta a fara aiki a kan lokaci. Idan hakan bai samu ba shi ne kayan aiki, kamar duwatsun da ta kawo da siminti da rodi da bulo, duk abubuwa ne da muke da bukatar su kwarai da gaske. A Malam Ismail, jiya mun rabu za ka ambata naka. To, sai ka a jiya muka yi magana ya zo bana nan. To, 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 gaskiya ne mutum nawa ka buga?
Mutum 1,000,000.
A na ba da nawa kafin kai, ai baka bari na ga magana ba. Wannan tsarin da Malam Ismail ya faɗa shi ne tsarin da nima ƙarshe na yanke zamu yi gaskiya. Zamu yanke kawai farashi ne, hannun jari ne, zubawa duniya kwasa lahira. Za ka zuba a duniya, amma ranar kwasanka shi ne lanuri dominkum jaza'an wala shukura. Ka zuba a nan, ka je ka jira Allah ya bayar. Za mu nemi mutum nawa ne zai ba mu miliyan 50 a 50,000? Mutum 1,000, to ni ne na farko. Saboda haka na sa 50,000 ɗina. Ga 50,000 ɗin Malam Ismail, ni nawa ba a sarari suke ba suna account. Saboda haka mun samu naira 100,000, Abubakar ka rubuta mana. Mun samu 100,000 da 50,000 ɗina. Kai da mata mahaifiyata don samu ta 59,000. To, saboda haka ni dai zan ba da naira 100,000 bi idnillahi ta'ala. Ɗaya nawa, ɗaya na zuriya na da mahaifiyata da dangina, in ka ji haushi ka kawo 100,000,000. To wannan fagen daga ce. Saboda haka muna da 150,000 a yau a abin da muka sani. Ina Malam Abubakar? Yau ka ƙara? To, buhun siminti 5 in ya kawo za mu sanar kuma za mu nuna. Ina Malam Abubakar yake ko Malam Isa? Ga shi, ka je ka sa mana POS account ɗin makaranta da Allah yanzu. Akwai kuɗi? Ba ka rubuta mun ba, gobe sai a bada. Ba komai, ka tattara. Abin da muke so da an tashi a rinƙa haɗawa, don da za su yi na'am. Na'am, instrumentally? Mana. Sosai yanzu Ailis, ina Abubakar? Zo ka ɗaukan mana sunana ne dai na farko, kuma ko aljannan Allah da haka za a gani. Yawwa. To yanzu ka rubuta Umar Shehu Zaria 100,000, Malam Ismail 50,000 cash, buhun siminti 5 zai kawo. Ga na Alhaji nan ka kirga nawa ne? 10,000 ka rubuta saura. Kana cikin kwamitin 50,000 ne Alhaji? To, ka ga yanzu mun samu mutum uku. Dama mutum nawa muke neman su 50,000? 1,000. To in Allah da za mu aika har Africa TV 3 kuwa, sun ce dama in kawo za su sa mana. Wannan kam adashi ne, kowa ya yi makansa. In ma wasu biyu za su haɗu su yi ɗaya, ba laifi. Wanda ba zai iya 50,000 ba ya kawo bulo ka siminti gwargwadon ƙarfinka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Abin da Allah ya baka ka kawo. Amma dai ni abin da nake kira, kar ka bari a gama Ramadan baka sa na ba ɗakin Allah ɗin nan ba. Saboda abin da ni ne imani da shi shine da ni da nake magana da ku da kuke saurare, duk sai mun mutu mun bar wannan masallacin. Yanzu ga Alhaji Adamu a nan a zaune, duk sujadan shi kanshi bai san iya sujada nawa aka yi ma Allah a masallacin nan ba. Tun yana raye shi ya gina masallacin nan, gashi nan a zaune. Tun kana raye yanzu kai ka siyar da hajarka. sau da haka bai kamata shi ya zo ya gina masallaci kuma mu koma waiwaye shi ba ya je Allah ya baka lada dattijan arziki ci gaba da abin da zaka iya mu ma bar mu zo aljannan ta kowa da kowa ne ko ba haka bane jama'a eh ake kun sai na da wani wa yau ne sai zo ya ce wani zai rufe abu ba zaka rufe ba kawai ka bar mutane su tahu kowa yayi so da haka wanda zasu ci ma social media da Allah su bada gudunmuwa ga account number mu account number masallaci shine 001-88-54493 banki kuma Jaiz Bank zan maimaita 001-88-54493 Jaiz Bank sunan account shine za a ga Mus'ab bin Umair insha Allah ta'ala mu ba za mu rinka tara kuɗi mu aje su ba saboda haka da mun tara kuɗin da suka yi gaban wani aiki za mu zuba su ne kawai su tafi saboda haka inda suka ƙare nan za mu rinka tsayawa da kun zo yanzu sai ku rinka kallon guri da kun ga an fara tono to kuɗinku ne in ka ga dama ma ka zo ka ce na Malam Umar ɗin ya nuna min ya aka yi in Allah da za mu nuna maka in dai akan wannan aikin shi yasa wanda ke karɓan kuɗi daban wanda ke recording daban wanda ke aiki daban wanda ke supervision daban wanda ke surutu ku ji shi daban ina ba ta an fahimci wannan eh amma dai muna tabbatar muku in Allah ya yarda ko sule biyar kuka sa ba za ta taba ciwon kai ba sai mun tabbatar ta kai inda kuka sa kudin ku domin shi wannan shine fatan mu Allah ta'ala ya muku albarka Allah ta'ala ya mazuriyan ku albarka Allah ta'ala ya ji kan mu ya ji kan iyayen mu ya kyautata karshen rayuwar mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh